malam yace wa qawlihi subhanahu wa ta'ala na daga cikin abin da yake nuna wato tabbatar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala masu kyawu da sifofin shi madaukaka da kuma kore ma Allah subhanahu wa ta'ala wato abin da bai dace gare shi ba wa tawakkala 'alal hayy alladhi la yamut Allah subhanahu wa ta'ala ce ka dogara akan layayyi wanda baya mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala wuri ta aka ware wani sannan huwal awwal dai ne ai tana kusa ko wa tawakkala 'alal hayy alladhi la yamut ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake rayayye ne baya mutuwa tawakkali nau'i ne daga cikin nau'uka na ibada kuma ibada da take wajibi ibada ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu abinda ake cewa tawakkali shine dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin jawo abinda zai amfane ka da kuma ingije makanka abinda zai cuta maka shine dogaro da Allah duk abinda zaka aikatawa na alheri ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi zai kawo mashi duk kuma abinda kake tsoron ya cuta maka duk abinda kake tsoron ya ware gare ka zai haddasa maka rashin jin dadi cikin rayuwarka ka dogara da Allah Allah ne mai iko ingije ma wani wa in yamsaska Allahu bi dhurrin la kashifa lahu illa hu in Allah ya jarrabe ka ya same ka da wani irin abu na rashin jin dadi babu wanda yake iya dauke mashi sai Allah wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in kuma ya shahe ka da alheri to Allah mai iko ne bisa dukkan komai wannan shi ake cewa dogaro dogaro wajibi ne mutum ya dogara da Allah subhanahu wataala kai ya dogara da wani Allah shi yasa Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ne gare shi sannan umarni ne gare mu kuma kamar yadda Allah cikin ayoyi masu tarin yawa yake magana yake umarnin sauran mu'mini cewa su dogara da Allah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alayhi fatawakkalu in kuntum muslimin wa 'alayhi falyatawakkalul mutawakkilun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun da haka kenan dogaro nau'i ne daga cikin nau'ikan ibada kamar yadda sallah nau'i ce daga cikin nau'ikan ibada shi dogaro yana shiga cikin wani nau'i daga cikin nau'ikan tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da shi domin ibada ce ta zuciya ibada ce dake cikin zuciyar bawan Allah subhanahu wa ta'ala anan wurin Allah ta'ala ya tabbatar da sunan shi na al-hayy mai rai wanda yake da rayuwa dawwamamma ta dindindin wanda ba ta karewa rayuwa ce wanda mutuwa ba ta samun ta amma sauran rayayyu mutuwa tana shafar rayuwarsu duk wani mai rai mutuwa za ta kamar yadda rana ya ce mun yi magana wurin al-hayyul qayyum cewa duk rayayye karewa za ta kowa ne shi babu wani wanda zai wanzu a doran kasar nan da yake da rayuwa ta dindindin sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajh da haka komai karewa zai kowa zai karewa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne zai wanzuwa saboda shi yake da rayuwa ta dindindin ta har abada wanda ba ta karewa shi yasa ya zamanto abin bauta wanda ya zamanto wajibi a bauta mai wana dai aya ta tabbatar da wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kuma sai ta kore mu Allah subhanahu wataala wata tawaya daga cikin sifofi irin na nakasa shine mutuwa mutuwa ita ke sa ba a bauta ma wani in ba Allah saboda kowa zai mutu duk wanda kaje kana bauta ma in ya mutu to shikenan kaga ba ya shi ba ya ganin ka bai iya taimaka maka bai iya baka ba abin da yake iya ma saboda baya da rai ran da yake takama da shi yana baka Allah ya cire mai shi kada ka akwai aibi a ciki shi yasa duk wanda aka bauta ma ba a bauta mai da gaskiya ba saboda karewa yake to anan wurin Allah subhanahu wataala ya tabbatar da sifa suna na rayuwa gare shi na mai rai sannan kuma ya kore ma kan shi sifa irin ta tawaya ita ce mutuwa. Wa qawlihi ta'ala huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine al-awwal na farko, wal-akhir kuma shine na karshe, wadh-dhahir shine dhahiri wal-batin shine batin, wa huwa bi kulli shay'in 'alim kuma shine masani game da komai da komai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya ruwaito ya fassara mana waɗannan sunaye guda hudu. Haka dai ko? Manzo Allah na cewa Allahumma anta al-awwal alladhi laysa qablaka shay'un wa anta al-akhir wa laysa ba'daka wa anta adh-dhahir wa laysa fawqaka wa anta al-batin wa laysa duna tashi. Manzo Allah ya fassara su kikenan ya hutar da muda wani jayyaja. Manzo Allah na cewa ya Allah kai ne na farko wanda babu wani kahinka, laysa qablaka shay'un babu komai gabaninka, kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu. Inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada cikin hadisi Allah ya zamanto gabanin shi babu komai. Wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay'un kuma kai ne na karshe wanda kowa zai taya bari babu kowa bayan ka. Wa anta adh-dhahir kai ne zahiri mana kai ne wanda ke bulbushin kowa babu kowa busa bulbushin ka. Ina adh-dhahir rawurin ana nihin wanda ke sama wanda yake madaukaki ne saman shi kuma babu kowa. Wal batin kai ne al-batin alladhi laysa dunaka shay'un wanda babu wani koma bayanka, mana kai ne wanda kake zagaye da sanin komai da komai na mutane, ka san komai da komai nasu, ka san cikin su, ka san wajen su, ka san komai da komai, babu wani da yake da wannan sanin sai kai. Wannan tafsiri ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bi kulli shay'in 'alim kuma Allah subhanahu wataala shine masani ga dukkan komai. A nan wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da sunaye guda hudu na shi. Waɗannan sunaye ana kasa su gida biyu, suna magana biyu suna magana ne game da lokaci, biyu kuma suna magana game da wuri. Na farko dukkan suna magana ne akan lokaci, zamani, cewa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani gabanin shi, wannan lokaci ne shi ne farko, shi ya fara halitta, halittu duk sun zo ne bayan shi. Saboda wannan yana nuna mi wato antal awwal laysa li akhiri huwa al awwal alladhi laysa bi awwalihi li awwaliyatihi shay'un, babu wani abu ga farkon Allah subhanahu wataala wanda ya riga Allah. Wannan lokaci ne na mi na farawar duniya, ina mu halalli ne, amma kuma shi Allah subhanahu wataala khaliqul ashiya'i, Allahu khaliqu kulli shay, ya halitta komai da komai. Haka ma al-akhir yana magana ne akan me lokaci na karewar duniya, cewa duniya za ta karewa da sama da kasa da wata da tarmamu da rana da mutane da aljannu duk za su karewa su bar Allah subhanahu wataala. Bi kuma suna magana ne akan wuri, cewa Allah subhanahu wataala yana saman halittu baki daya, yana bulbushin su, babu wani abu saman Allah subhanahu wataala. Ma'ana dai waɗannan sunaye guda hudu sun tabbatar ma Allah subhanahu wataala sunayen shi masu girma, sunayen shi masu daraja, waɗanda suka dace da girman Allah subhanahu wataala. Wa qawlihi wa huwa al-hakim wa huwa al-alim al-hakim ko al-alim al-khabir, Allah subhanahu wataala shine al-alim wanda yake masani, ya san komai da komai, ilimin shi ya gama komai ya gama kowa. Al-hakim wanda yake da hikima kuma, wanda yake da hikima ko kuma wanda yake yin hukunci ga halittar shi, shike hukunta halitta, shike ta yadda al'amarin halitta abin da yazo ya faru cikin halitta, ko kuma wanda ya tsara abubuwan da za su wakana a cikin duniya da tsari mai kyau. ya tsara abin ya gudana da hikima da manuwa game da wannan tsari na Allah subhanahu wataala. Me yasa shar'anta mana ibada? Me yasa shar'anta mana sallah? Ya shar'anta mana azumi, zakka, hajji? Ya shar'anta mana karatu alqur'ani, zikirin rika na tsayi da marice na shiga? Duk Allah ta'ala ya yi wannan ne da wata manuwa mai girma, shine al-hakim, wanda yake aje abubuwa inda suka dace Allah ta'ala ya aje su. Al-alim al-khabir, Allah ta'ala shine al-alim, masani al-khabir, wanda yake da kuma gwanin cewa da kwarewa game da halittar shi, game da duniyar nan. Allah subhanahu wataala gwani ne, saboda shi ya kawo ta karshen gwanin ta kenan. Kaman mutumin da za ya zo waye kera abu ne da hannun shi, kaga yana da gwaninta ga wannan abu. Idan mutum ya kera mota ko ya kera salulan nan, to babu wani wanda za ya zawa kuma akan wannan salulan ya gwada mai gwanin cewa da kwarewa akan ta. In dai wannan nau'in dai wanda ya kera, to shi kadai ya san sirrin da ke cikin shi, kuma shi kadai ya hau da abin shi, ya hada robobi da kusoshi da karahuna da wayoyin da ke shi, da haka yana da gwanin cewa game da wannan kirar da ya ma wannan waya. To Allah subhanahu wataala shi kowa ne, game da kowa Allah subhanahu wataala masani ne, game da kowane mutum, game da kowace halitta, ya yi ka sanin kanka, ya yi ka sanin abin da kake so da abin da baka so. Kamar yadda muka yi bayani rana ya tafi cewa akwai abin da kake so baka san shi ba ma, akwai abin da baka so shi ma baka san shi ba, duka Allah ya sani. Akwai abubuwan da kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ce fiya ma la ainur ra'at, cikin aljanna abinda baka kana son ka ji dadi amma baka san menene dadin ba. Kai dadi a wurinka shine a ce kana da kudi, a ce kana da motoci nawa, a ce kana da gida da wani jardin cikin gidan naka ga yanayin iska na bugunka da itace, a ce da sai ka ci naman kaji, ka ci naman zabi, ka ci naman dawisu ko na talitalo mai kazinin nan, ka ci wane ne, ka ci naman rago, shikenan. In an ce ma mene dadi ba ka wuce nan wurin, ɗayan itace, wani ɗayan itacen a duniya ma baka taba ganin shi ba, baka taba jin sunan shi ba, kuma duk kudinka, duk matsayinka, duk yawanka haka za ka rayuwa ka kare, baka gan shi ba, baka taba jin sunan shi. Dan an hada ma yadda waɗansu manya-manyan mutanen duniya suke rayuwa, sai kai mamaki yadda suke shagali da rayuwar duniyar nan, kai baka iya ba. Wani ɗayan iccen ma aka je ka san shi baka iya so, wani liman ce ka san shi dan ka sha baka iya so shi. Ga tsada kuma lalle ya cancanci tsada din, amma kai baka iya so shi. Dan haka dadi suna ne da kake so ka ji amma baka san shi ba, shi Allah shi ya sani. Haka ma wahala wadda kake tsoro, kana tsoron wadda ka sani ne, akwai wadda baka santa ba, duka Allah subhanahu wataala sani, saboda Allah shine mai sani game da rayuwarka, yayi ka sanin rayuwarka, shine al-khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah ta'ala yana ta sanin abin da ke shiga cikin kasa na ruwan saman da Allah ke saukowa a cikin kasa, ya shiga cikin kasa da kuma irin da ake shimkawa a binne shi a cikin kasa, baki dai Allah subhanahu wataala ya san shi. Kwaya nawa aka zuba cikin kasa aka binne ya sani, matacce nawa ke cikin kasan nan Allah ya sani, ba cikin makabartan maradi ko makabartan maradi ba, duk duniyar nan wanda aka binne cikin kasa tun daga annabi Adam har zuwa yau, Allah subhanahu wataala ya san halitta nawa ne aka binne cikin kasa, ya san litir nawa ke cikin kasa na essence da fitaro da bakin mai da yawan kiluluwan kwaltar da ke cikin kasa, duka Allah subhanahu wataala ya sani. Kwaltar da ake yin, ake turowa daga cikin essence ayi abubuwa da ita, duka Allah subhanahu wataala ta nuna wuce inda za a hido ta, Allah ta'ala ya san ko guda nawa ce. Haka zinariya kilo nawa ce inda za a auna ta, Allah subhanahu wataala duka ya sani. Gram nawa ce, duka Allah ya sani. Duk zinariyar da ke cikin kasa da azabar da ke cikin kasa da kyalkyalin da ke cikin kasa na abinda muka sani na kayan kwalliya da wanda muka sani irin sulul da marjan da jawahir duka Allah subhanahu wataala dai ya san nauyin guda nawa ne cikin kasa dan shine ya sa malaiku su zuba shi arzikin shi dan haka Allah ta'ala ya alamu ma yarji wannan ma mausulati tana daga cikin alfazul umum kullama yarju fil ard dukkan abinda ke shiga cikin kasa Allah ta'ala ya san shi wannan yana nuna yawan ilimin Allah subhanahu wataala wannan bangaren kadai وما يخرج منها كما الله تعالى ينا تزنا ابن دكي هتو وارغا cikin kasa na tsirrai da arzikin da za ku tona kasar ku hiddu da yawan ruwan da za ku hiddawa ku sha wanda za ku gine da su wanda za ku ba dabbobi shi duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san ta nuna wani gudo nawa ne litir nawa ne inda za ana duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan وما ينزل من السماء kuma Allah ya san duk abin da ke saukowa daga cikin kasa daga cikin sama na ruwan da Allah ke saukarwa Allah ta'ala ya san wato yawan ruwan da ya saukar da su daga sama din nan domin duk ruwan da kuke gani ana yi ko yayyahi ne ko mamakon ruwan sama ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce malaika ya auna shi ya je zubar da shi ne daga Allah ta'ala ya ba malaiku sanin yawan adadin ruwan da za a saukarwa ta nawa za su Allah subhanahu wataala yana ba mala'ika mika'il wannan damar ya saukar da wannan bangare to Allah ya sanar da mala'ika balle Allah subhanahu wataala wa ma ya'ruju fiya da kuma abinda yake hawa a cikin sama din abinda yake hawa cikin sama na ayyukan wanda ake hauda su duk sallar da muka yi sai an hauda ita wurin Allah subhanahu wataala da azumin da muka yi da ibadar da muka yi sai an hauda ita wurin Allah subhanahu wataala akai ma Allah ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku da daddare da rana suna kai da kawo cikin wasu na zawa wasu na tahiya wasu su yi ne da ku wasu su kwana da ku waɗanda suka yi da imri ce sai su dai wurin Allah waɗansu kuma su zo su kwana wurin ku za su hauda ayyukan wannan yana daga ayoyin da suke nuna yawan ilimin Allah subhanahu wataala da fadin shi wannan karshen kuma na wannan aya wa ba ya arju fiya yana nuna Allah subhanahu wataala ina ina sama da in ba sama yake ba in an hauda aiki wurin waza ta in yana nan kaga mika min ya yana nan tare da mu sai a ce malaikun ce Allah ga aikin ba wannan yana nuna mi Allah subhanahu wataala yana sama sama da ta dace da shi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu kuma auren Allah subhanahu wataala shi kadai banda wani shi mafatihul ghaibi ko mafatihul ghaibi mabudan gaibi suke mana taskokin sanin gaibi taskoki mana mangazoji wadanda su ne za ka buɗe aka san gaibi da wurin Allah su ce ba wurin wani ba wurin mala'iku suke ba mala'ika bai san gaibi ba kamar yadda mala'iku suka ce ma Allah subhanahu wataala lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce anbiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim sarkinka ya tabbata Allah kai ne mai cikakken ilimi mu ba mu da ilimi amma kai ne masani mai hikima ba mu da ilimi ka gaya mu wannan yana nuna cewa mala'iku ba su da ilimin gaibi haka annabawa ba su da ilimin gaibi Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cikin ayoyin alqur'ani masu tarin yawa qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu ghaiba wala aqulu لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي وتعالى ولا اعلم الغيب بان سان غيب با مال الجنوما ودان دوسو متاني كي صورو تن دان مسلمينا جن صوران الجني اما تصين كان مسلمينا لزنا ما كرا صوران الجني مي صوران الجني بما غوجي ما غوزن تي شيكي زاكا جي صوران الجني هو حالتا ني دكاي دي شوران الله دكا داي ني dukkan ku bayan Allah ne in kana da tsoron Allah cikakke kai shi daraja wurin Allah tsoron ka yake amma zaka mutun na tsoro yana tsoro to su ma ba san komai ba daga cikin gaibin Allah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin san gaiba ba bari har su cutar da kai ba su iya cutar da kai da wani abu in ba Allah subhanahu wataala ya nemi ka da shi ba da kai da su duk ɗaya ne wurin Allah ba su da wani ƙarfi a kanka amma ka dogara da Allah ka ji tsoron Allah shi kadai Allah zai kare ma sharrosu in ba haka ba sai kai koyi da mutanen da Allah ya zarga cikin suratul jin fa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa kana tsoron su sai suka kara ma aljannin girman kai da jijiji da kai da rena mutane amma aljani da kai da shi dukkan ku bayan Allah dukkan ku Allah ya halicce ma'ana dai taskokin sanin gaibi suna wurin Allah la ya'lamuha illa hu babu wanda ke sanin su sai dai shi Allah shi kadai ya san waɗannan taskoki shi kadai ya san wannan gaibi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma Allah subhanahu wata'ala yana ta sanin abin da ke cikin sarari da abin da ke cikin teku sarari shine nan inda muke rayuwa to da abin da ke ciki ka da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ya san shi wanda zaka yi tunuwa da wanda ko kashe kaza ai baka yi tuno shi Allah subhanahu wataala ya san shi ya san ku nawa kuke rayuwa dabbobi tumaki su kadai da raguna guda nawa ne cikin doran kasa ya sani kashin awai kashin da suka yi kwara nawa suka yi Allah ya sani yawan yarin da suka yi budo nawa za a cika Allah ya sani duka haka awaki yan akuyoyi da bunsurai duka da shanu da rakumma da jakkuna da karnuka da kurayi da zakuna duk abin da ke rayuwa akan doran kasar nan Allah subhanahu wataala ya san adadin nawa ke ciki wannan ma'aika ga gaibi ne gaibi ne daga cikin gaibobin da Allah subhanahu wataala ya kade da sani shi wal bah kuma haka ma abinda ke cikin teku Allah subhanahu wataala ya san cikin teku akwai abubuwa da yawa kiwaye kiyin da ke cikin teku Allah kade san kalash kullum masu ilimin kimiya yawo suke cikin ruwa amma kullum sai sun gano wata sabuwar halitta da ke sama ga shekara 50 suna yawo cikin ruwa sama ga shekara 100 suna yawo cikin ruwa amma har zuwa yau kuma har gobe har banda gobe har duniya ta tashi ba su iya kure Allah wannan bangaren ba sanin iyaka kiwayen da ke ciki haka za su tai nan suka ga kayan Allah kuma nan za su bar shi bangaren kiwaye kenan haka bangaren wasu halittu waɗanda kwari ne su kadodi da naman ruwa da sauran dabbobin da ke halitta guda nawa ne Allah subhanahu wataala duka ya sani da kuma arzikin da ake hiddawa daga ciki ko na mai ne ko na kayan ado ne na mata da sauransu duka Allah subhanahu wataala san guda nawa ke ciki ya san inda arzikin yake ya san inda babu arziki duka wannan yana nuna yawan ilimin Allah subhanahu wataala wa ma tasqutu min waraqa babu wata ganye da za ta wadawa ko kunne kunnuwan itace ko kunne ɗaya na ice daga itacen da ka sani ko wanda baka sani ba kunne ɗaya daga cikin kunnuwan itacen nan ba zai wada kan kasa ba illa ya alamu sai Allah ya sani amma kaga kai ba za ka sani ba ita ana nihin nan waraka duk awraq dukkan kunnuwan itacen da ke cikin duniya na Allah subhanahu wataala ya sani kai kaga ba ka sani kaza ka shinka ice amma baka san lokacin da yake yadda kunnan ba ko ba ka yi kilga saboda kilgun wahala ne dan ka kilga nawa za a baka wani ci gaba za ka samu sai sa an ka zo kai iske haka kawai sai ne ka share ko ka sa a share ma akan shara amma kai ba za ka tsaya ka kilgo ba saboda wannan ba ilimin ka bane ba haƙƙin ka bane haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala wala habbatin haka ma wata kwaya ba za ta faɗo kan ƙasa ba daga cikin kwayoyin da ake shukawa su yadda zangarnu duk kwayar da za ta faɗo sai Allah subhanahu wataala ya sani fi zulumatil ardi a cikin dubban kasa wala ratbin haka ma babu wani danyen abu ko danyen kwaya da za ta faduwa wala yabisin ko busassa illa fi kitabin mubin ba sai duka ma wannan aliga an rubuta cikin littafi bayyananne yana cikin littafin da Allah subhanahu wataala ya rubuta komai da komai a cikin shi wanda Allah ya ce ma alqalami ya rubuta duk abin da zai kasancewa da abin da yake kasancewa da abin da zai kasancewa da yadda za ya kasancewa duka an ce alqalami ya rubuta shi kenan wannan ma aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da yawan ilimin Allah subhanahu wataala cewa ya wuce tunanin dan adam nan adam yace zai tunani yadda yawan ilimin Allah yake haukacewa zai sai zama haukace shike sai dai ka bari sama sama din da yadda Allah ke gaya maka bar shi haka nan kawai yayi karhin mutun yayi tunani da kanshi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace mafatihul ghaib khamsa taskokin gaibi guda biyar ne da manzo Allah wadu wannan sai ya karanta ayat da ke karshen suratul luqman inna Allah indahu علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير للي إلم تاشن الكيامة ورن الله باب واني سنية وشزاعة تاشن الكيامة سي الله أنت من ذا الله يتعلم الجمعة أما وجه الجمعة الله ببينا ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم الجمعة أما يا سنة يتعلم الجمعة ذات domin juma'a ita ce aka fara halitta a ita cikin ta ne aka sanya annabi adam aljanna a ciki aka hiddo shi sannan kuma a cikin ta ne alkiyama za ta shi amma wace juma'a ce ta karshen wace shekara ce ta karshen wani wata ce ta karshen wani sati ba ba wanda ya sani dan haka ilimin tashin alkiyama wurin Allah yake shi kadai yasalunaka ani sa'ati ayyana mursaha kun innama ilmuha inda rabbi sanin tana wurin ubangiji na la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san ta sai Allah taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta haka za ta zo muku kawai fatsa sai dai ku ji kawai an tashi alkiyama dan inda an sanar da ku ita ba za ku iya rayuwa mai dadi ba amma ka ce muku dai mil ban ne za a tashi alkiyama ko hankalin shi zai tashi wani rishin laya za ta kama shi saboda me yanzu duk kudin da ya tara nan da shekara biyar shi kenan sun kenan yana ganin shekara 100 ma ba su karewa kenan barin su za a yi shi kenan duk shagalin da ya shirya yana rayuwar duniya cututtuka za su kama mutane na mai damuwa da an ce ba sau na shekara biyar alkiyama ta tashi shi yasa Allah ya boye kamar yadda ya koyi maka yaushe za ka mutuwa bai gwada ma ba sai dai kai ka ji sai dai a ce ka mutu kawai shi ya yi sauki gare ka da inda za a gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya inna Allah indahu ilmu sa'at wa yunazzilu al-ghaiba kuma Allah ne yake saukar da ruwan sama shi kadai babu wanda ke iya saukar da ruwan sama in ba Allah ba halilu ba ya saukar ma da ruwan sama kamar yadda muka saba muna ruwa halilu ruwa musha Allah ta'ala shi kadai ne ke saukar da mi da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah ta'ala ya san duk abin da ke cikin cikunna cikin mahaihu duka Allah ta'ala ya san shi likitoci ma sun sani ko sun san cikin mahaihu me ke akwai namiji ko mace sun sani da biyu ne ko da ɗaya ko uku dai sun sani daga nan ilimin suke tsayawa amma aka tambayi likita aka ce yaron nan da za a haihuwa mai kuɗi ne ko talaka malami ne ko almajiri ne bai sani masanin kimiyya ne ko ba haka nan ba bai sani zai yi shugabancin ƙasa zai zama minista zai zama prime minister zai zama gobernan na wani gari daga cikin garuruwa merit ne bai sani amma wannan gaibi ne Allah kadai ya san wannan in yi zo duniya karatun Qur'ani zai yi ko mawaki mashayi ne ko ba mashayi ba shaye-shayen ma wani iri zai na giya zai ko na wiwi ko na kwaya ba yadda sai ka wannan Allah subhanahu wataala kare ya san abin da ke faruwa nan wurin wanda dan abin da suka sani dan kadan ne wa utitun min alilmi illa qalila dan kadan kare aka ba ku wa ma tadri nafsun ma za ta taksibu gada kare ba ta san me za ta aikata wa gobe ba ma'ana ma taksibu dukkan abin da za ta aikata wa gobe ta sani ba ko bature da ke da tsari gobe daga 8 zuwa 10 zuwa 12 ga abin da za yi bayan 12 zuwa ƙarfe 4 ga abin da za yi ko shi bai sani ba ko shi yana dai rubutawa domin wani abin da ya zo mai wanda bai tsara ba kuma dole ya bar wanda ya tsara ya bi wannan saboda darura ce yana iya wannan tsarin Allah subhanahu wataala ya zo watsa mai tsarin ƙarfe 8 daidai inda za ta yi abin gobara ta tashi shike kaga an kwaso ta yawon nan wurin ana yi mutuwa ce na ruwan shi da mutuwa shi wurin da ya tsara canza sai Allah ya ta wurin da za ya zuwa din sai Allah ya tada wani bala'i wurin shike dole ya ki zuwa wurin saboda bala'in da ke waruwa wurin to bale mu da muke bugi ba gare ba ruwan mu kawai gobe in Allah ya kama gobe da sahiri za ka ci albarka ta yi can ka dawo da ka dawo kuma kai bar ma in je can saboda mu amma da kuma da manawa ka kawai muke rayuwa galibin su ma waɗanda suke tsarawa ɗin tsarin su ba lalle ba ne daidai da tsarin Allah ba balle mu da ba mu da tsari don haka dai ka iya tsara gobe ka je wuri kaza ka yi kaza abu dai guda ne watakila mu rayuwarmu muke sawa gobe zabe sai in wani ya bi jurin na tilas an ce ba akwai ɗauran aure ko akwai rasuwa ko wani abu da ya kama da wannan to sai ka sa ya ciki amma dai gobe tsarin ka shine shago in kana da shago shago malamin makaranta ne makaranta za su kenan gobe diman shi ce kai matsayin ka na kunshe kwanta za ka yi bayan asuba ka huta kai kwana har zuwa ƙarfe 10 ko zuwa 11 ka huta bayan wannan kuma a ce fada shashi kenan program ya ka ranan dai ranan hutu ce baka da wani tsari cikin ta so duka wannan wani dan kadan ne daga cikin abin da zaka aikata wa gobe amma Allah na iya rusa ma wannan tsarin naka saboda shi ya san abin da zai waruwa gobe da saboda kai kana cikin wani sha'ani Allah na cikin wani sha'ani nawa za a yi kenan na Allah za a yi ba naka wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san wace ƙasa za ta mutuwa babu wanda yake da tabbas cewa shi dan maradi ne ko maradi zai mutuwa dan Niger ne Niger zai mutuwa ba wanda ke da wannan tabbas ba wanda ke da tabbas gidan shi zai rasuwa ko cikin likita zai rasu duk babu wanda ke da wannan Allah subhanahu wataala ne kadai ya san wannan dan haka wannan duka ilimi ne na gaibin Allah subhanahu wataala wanda shi kadai ya bar makanshi sanin waɗannan abubuwa bai da abokin tarayya ci waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna yawan ilimin Allah subhanahu wataala da cewa ilimin Allah ya zagaye da komai da komai in yace ya san abu to ya san shi ciki da wuri kuma yanda mun shawadi dan adam ya ce ya san abu amma kuma sai kaga saman shi akwai wani wanda yazo ya tsallake shi shi ma wancan zaman shi akwai ya akai ga Allah subhanahu wataala shi Allah shine wanda in ya san abu ya san shi duka kai kuma dan kake sani ciki baka sanin duka dan abin da kake sani kanka ma baka sani ba wani ka san wani abu yasa rayuwar mu ana tafiya ana gano wasu abubuwa ba su dace da kai ba shi ashe garin rogo bai dace da kai ka zanki cin shi kai kuma kana sanya sai a tsaida daga ran kanka ma rayuwarka ashe shayi tebar din nan ashe tuta ma yake daga ran nan sai a ce shikenan ka bar shi kai duk baka sani baka san ma ranka ma menene ba yaso ba wani abun baka so likitoci su ce shi ne dace da kai da zaki ce yan maka naman da kake ci da tsaye da tsine da wani da kirki duka bar su cuta masu ashe kai yan maka kake so baka sani shi jikin naka na yan maka ne kawai ne ba abin da ka sani ci daga ran nan shikenan sai ka bar abin da ka sani nama shi kake so mutum yana jahilta kanshi balle ya jahilci wani abun shi balle wani wanda ba shi ba idan ya jahilta shi to wanda ba shi ba sai ya jahilta shi shi yasa Allah subhanahu wataala sai mu bar mai sani cewa shi yasa komi da komi yake zagaye da sanin komi ahata bi kulli shay'in ilma ya zagaye sani da komi da komi wadannan ayyukan su za mu tsayawa insha Allah abinda muka wadi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada sai mu yi aiki da shi inda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana akwai sanarwa in Allah ya kai mu gobe wata kila mu sauke bulugul maram mun sauke shi kai tsaye in an samu littafin za a karantawa in kowa ya samu shi sati mai zuwa za mu ci gaba da karatu littafin da za mu karantawa sharhi ne na 40 hadisi sharhi ne amma mai girma ne wata kila shi ma dauki lokaci mai yawa ana karanta shi saboda yawan shi akwai babban Ibn Rajab al-Hanbali babban mujalladi ne yayi wanga yawa Jami'ul Ulumi wal Hikam saboda littayi ne na magabata littayi ne na dadaddun malamai waɗanda sun ba shekara 600-700 laban su da duniya bismillah shi yasa nake son mu karanta shi saboda sharhin hadisi yana mun sharhi sosai da kawo duk maganganun magabata sahabbai da tabi'ai waɗanda ya kamata yadda suka fahimci hadisan da sauransu shi yasa na zabe shi mu karanta shi sunan Jami'ul Ulumi wal Hikam insha Allah ta'ala in mun sauke bulugul maram sati mai zuwa kai tsaye za mu shiga cikin shi ba wani abu da za a tsaya sai in mutane ba su samu littafin ba ga sunan littafin nan ya dan babba mutane waɗanda kaɗan dai ne ba wace guda 10 ne ko 11 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.